Takunkumin tattalin arziki da kungiyar ta ECOWAS ta sanya wa jamhuriyar Nijar ya kama tafarkin dakatar da harkokin cinikayya da kasuwanci a yankin arewacin Najeriya, musamman a jihohi bakwai masu alakar iyaka ta kai tsaye da jamhuriyar ta Nijar. Alhaji Abdullahi Liman na Buhari na cikin dimbin yan kasuwa a Kano da ke safarar kayayyaki tsakanin jamhuriyar Benin da jamhuriyar Nijar zuwa sassan arewacin Najeriya.
Yana tabbata maka cewa yanzu a kwatano kayan mutanen Najeriya da suke jirge a port sakamakon wannan matsala kusan kwantena 2,500 muka lissafa. Sanawa da take gaya tana jiran a bude boda su shigo, su ma sun kai kusan kwantena 2,000 da wani abu. Akwai wasu akan hanya tsakanin Kwatano da Gaya, kuma akwai wasu a hanya tafi. To saboda haka muna cikin wani yanayi.
Tunde masana harkokin siyasar kasa da kasa da sha'anin diplomasiya ke cewa Najeriya na neman shiga sharba shanu ne game da wannan al'amari na sauya mulki a jamhuriyar Niger. Dr. Mansur Datti masanin kimiyyar siyasa ne da harkokin hulɗa da ƙasashen duniya.
Kudura-kuduran ƙasashen hulɗa da ƙasashen waje baya ciki Najeriya ta shiga yaƙi da kowace ƙasa a duniya idan dai ba peacekeeping mission za su yi ba. Yana daga cikin kudurin Najeriya shine kar ta shiga cikin tsarin a waɗansu ƙasashen, musamman abin da ya shafi harkokinsu na cikin gida. Ana ta kakaba takumai waɗanda takunkuman nan duk wanda aka kakaba to ita ma Najeriya sai ya shafe ta. Ita kuma ƙasar Najeriya, shugaban ƙasar Najeriya ya yi rake sabon yanka, ya yi buris da wani hali ƙasarsa take shiga, da wani hali 'yan ƙasarsa suke shiga.
Gabanin matsalar takunkumin tattalin arziki a kan Nijar, janye tallafin albarkatun mai da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi da tashin farashin dala su ne suka fara jefa tattalin arzikin arewa da ma ƙasa baki ɗaya cikin wani yanayi. A cewar Dr. Lawan Habib Yahaya, masanin tattalin arziki da hada-hadar kuɗaɗe,
waɗannan duk abin in ka haɗa su suka daɗa ta'azzara, suka zama cewa sun janyo tattalin arzikin arewa da na mutanen arewa yana daɗa yin ƙasa. Talauci yana daɗa nunnunkuwa a tsakankanin mutane, abinci yana yin wahala, sannan farashi yana daɗa hauhawa kamar tashin goron zabi. Wannan duk wata ƙasa da take son ta ci gaba kuma mutanen ta su zama na cewa an samu daidaito a ƙasar, su ta yi ƙoƙari ta yi maganin wannan abu fiye da ta miƙa kanta ko ta shigar da kanta rigima da wata ƙasa. Samun daidaito tsakanin Nijar da ECOWAS ko da Najeriya zai tallafa wajen rage wannan musibu, musamman asara ga 'yan kasuwa kuma yanzu suka shiga yi na fitar da kaya ko shigowa da su.
Yanzu haka dai 'yan kasuwar sun dukufa sosai wajen roƙon hukumomin jamhuriyar Nijar da Najeriya da ma shugabancin kungiyar ta ECOWAS akan wannan batu.
Muna son su duba waɗannan abubuwan da Edon Rahama. Duk wata riba da za a ci akan wannan musibar da za ta biyo baya ta fi yawa. Saboda haka tunda dai al'umma ake yi wa mulki, to yana da kyau a saurare su a kuma dubi wannan al'amari da Edon Rahama a sassafta.
Alhaji Abdullahi Liman na Buhari kenan, ɗaya daga cikin 'yan kasuwar arewacin Najeriya da yanzu haka kayansu suka makale akan iyaka saboda takunkumin tattalin arziki da kungiyar ECOWAS ta kakaba wa jamhuriyar ta Nijar. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.